من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أتمان الأكملين على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وديا تبتغي الله تبارك وتعالى مدعوكم سلكي مهد الشنكوى دقومي wanda ya bamu dama ya kuma sake hada fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka don tattauna akan tarihin magabatanmu na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'in da kuma mutanen kirki. Na'am, muna kan tattauna dangane da Nana Asma binta Abi Bakar Siddiq, yayar Nana Aisha. Yayar Nana Aisha ta girma Nana Aisha da shekaru 10. Matar Zubair bin al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam. Tabbas, kamar yadda muka tattauna, ta buga mana darasi na musamman a wajen kulawa da zumunci bayan gwagwarmaya da ta yi a rayuwa. Mace ce mai son zumunci, kamar yadda riwaya ta zo cewa wannan aya ta cikin suratul Mumtahina, la yanhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini, ta sauka ne akan ta
na'am
cikin Sahih Bukhari. Riwaya ta zo mahaifiyar ta ce ta zo mata ziyara, alhali lokacin mahaifiyar ba musulma bace, sai ta ce neman izinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ta shiga da zamancin ta karbi ziyara ta, ko kuma Annabi ya ce a ki karbi ziyara ta sili ummaki, ki sa da zamancin mahaifiyarki. So wannan mun kawo shi ne ba don kai don mu kadaitar da mata dangane da kulawa da zumunci. Da mun kuna kulawa gaskiya, kuna kokari, in an hada mata da maza to gaskiya mata sun fi maza kulawa da zumunci. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma abin ya yaba muku ne kwarai da gaske. Amma dai a kara, in mutum yana da kyau ya kara da kwalliya, ku rinka zuwa kuna gaida iyayenku, ku rinka zuwa kuna gaida danginku da yan uwanku, kuma ku koya wa 'ya'yanku zumuncin. Ku koya wa 'ya'yanku zumunci, don duk mutum ya aikata aikin alkhairi, in bai koya wa iyalinsa ba, bai koya ɗansa ba, to kamar rabin abin ya yi. Allah ya jarabi Nana Asma da wasu abubuwa a ƙarshen rayuwarta dangane da wato ɗanta kenan, shi Abdullahi ibn Zubair, wanda za mu tattauna a kansu insha Allahu ta'ala. Sun samu saɓani da rashin jituwa har sai da ta kai da tsakaninsa da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, sai da aka kashe shi a rayuwarta tana kallo aka kashe ɗanta. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, bayan ya kashe Abdullahi ibn Zubair, ya ɗauki gawarsa ya rataye shi a Makka a masallaci na harami, ya soke ya tsire gawarsa kamar yadda ake tsire wato abu a jikin itace. Hajjaji bai ji kunyar aikata wannan aiki nasa da wannan laifi ne ba, ya tashi ya tafi wajen mahaifiyar Abdullahi ibn Zubair, ya shiga wajenta, ya je waya gaishe ta, ya kashe mata ɗakunmu, ya je gaishe ta, ta ce da ita, ya umma, ya mama, Amirul Muminina ya mun wasiya da ke, kina da wata bukata ne in taimaka miki. Sai ta ce da shi, lastu laka bi ummi, ba uwa bace a gare ka yau, ni dai walakin ni ummul maslub ala ra'si as-saniyya, ni ce uwar wanda aka soke shi, ni ne uwar wanda aka kashe aka soke shi, Abdullahi ibn Zubair, ba ni da wata bukata a wajen ka, tashi ka bani wuri. Amma kafin ka tafi, ina so in shaida maka hadisin da naji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa yakhruju min thaqifin kadhabun wa mubir wa amma al-kadhabu faqad ra'aynahu wa amma al-mubiru fa anta. Annabi rahmat sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa daga kabilarka, kabilar Saqif, dan shi da man Saqifi ne, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, za a samu wasu mutane wato nau'i guda biyu. Za a samu kazzab, makaryaci zai fito a cikin ku. Akwai kuma mubir, makaryaci da mubir mai zubar da jini, mai kashe mutane. Ta ce makaryacin dai mun gan shi, abinda take nufi al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi al-Kazzab, shi ma Saqifi ne, babban makaryaci dai da awar annabta. Shi Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Saqafi yana cikin mutane masu fasaha, masu shaja'a, ga fasahar zance, kwarewar zance, ga jarantaka, amma ba shi da addini. Kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin sirar Alamin Nubala, shi ne ya da'awar cewa shi annabi ne. To dama annabi ya ce zai bayyana hukuncin wanda ya da'awar annabi kuma kashe shi ake. Ya ce, ta ce fa amma al-kazzabu faqad ra'aynahu huwa al-mukhtar al-mubir. Mubir a larabci shi ne wato kasiru sabkin dima, mutum da yake da yawan zubar da jini. Daga bara yubiru ne ba'ir. Bara yubiru ba'ir a larabci kamar ka ce muhlik, mai halakar da mutane. Shi sa aka ce Allah ya ce can wahallo qaumahum dara al-bawar, wahallo qaumahum dara al-bawar, ai dara al-halak kenan. Darul bawar, darul halak, to kai ne mubir. Ta ce to fa anta, ga kanan ka zubar da jini, kana kan zubar da jini. Sai shi Hajjar ce ce mata, nai ne mubir, mubirul munafiqin, mai zubar da jinin munafiqai ni ne. Mana ya mayar mata da mata ne, ya yadda shi ne mai zubar da jini, amma na munafiqai. Wannan hadisin haka ya faɗa shi Hajjar, ra'ayinsa ne fahimtarsa. Inda sun samu saɓani, zai iya faɗan komai a kan abokin saɓaninsa. Tirmidhi ne rawaito da Imamu An-Nasa'i, Allah musu rahama. Daga nan ya tashi ya rabu da ita, bai sake dawowa wajen Nana Asma'u ba, saboda ta gaya masa maganar da bai ji daɗi ba. Mansur ibn Safi ya rawaito daga mahaifiyarsa, ta ce wata rana an gaya Abdullahi dan Umar, ga can Nana Asma matar Zubair ibn al-Awwam, yar gidan Sayyidina Abu Bakar kenan, ga ta can fi nahiyatul masjid. A wannan lokaci da aka soke, aka kashe ɗanta Zubair ibn al-Awwam, aka soke shi kenan, tana matsayin mace ta taho, hawa yana zuba a fuskarta, ta zauna a wani gefe na masallacin Haram. Ibn Umar zai koma ya je wajenta. Yace karki damu, inna hadhihi al-jusaf laysat bi shay, innama al-arwah inda Allah. Nana Asma, wannan gawawaki da na Zubairu da na Abdullahi sori da sauran mutane ba komai bane, rayuka suna wajen Allah ne. Fattaqillaha wasbiri, ki haƙuri, ki ji tsoron Allah, ki haƙuri, zauren Allah ki haƙuri, na baki shawara ki haƙuri. Ta ce da shi wa mayam na'uni wa kad uhdiya ra'asu Yahya ibn Zakariya alaihi wassalam ila bagiyin min bagaya bani Isra'il. Me zai hana na yi haƙuri, zan yi haƙuri ya Ibn Umar? Kaddara ce ga annabin Allah ma Yahya ibn Zakariya an yanke kansa, an kashe shi kamar yadda ake yanka rago, har aka kai kansa ga karuwa cikin karuwan Banu Isra'il. Babu wani damuwa, aka Allah ya rubuta wa ɗana, zan yi haƙuri. Ibn Abi Mulaika ya ce na shiga wajen Asma bayan an kashe, ba'da ma usiba Ibn Zubair, bayan an kashe Ibn Zubair, sai ta ce labari ya zo min cewa wannan mutumin Hajjaj ya kashe min ɗa, ya kashe Zubairu ibn al-Awwam, ya kuma soke shi. ya rabbi kada ka kashe ni har sai ka kaddara an kawo min dana in sa masa turare in sa masa likafani allahumma la tumitni hatta uta bihi fa uhannituhu wa ukaffinu ya allah kada ka dauki raina sai nayi wa dana turare na wanke shi sannan kuma na sa masa likafani hakan akai kuma bayan wani dan lokaci sai aka gashi gawanta an gawo an kawo mata gawan danta Abdullahi ibn Zubair ta gyara shi ta sa masa turare ta lullube shi da likafani duk wannan lokacin da wannan abun tana matsayin makauniya ta makance ma saboda tsufa da shekaru da kuma yanayin wurin da suke zaune akwai zafi kwarai da gaske Ibn Abi Mulaika shi kam ya ruwaito ma cewa hatta sallah sai da tayi masa wannan yake nuna ba laifi idan an yi mutuwa a gida idan mata suna so za su yi wa namiji sallah kafin a kai shi za su yi mai dan sallah gawa addu'a ce hakan aka yi tayi masa sallah tayi masa addu'a a wata riwaya aka ce sati bai kewayo ba sai Allah ya kiranta ta mutu Ibn Sa'd ya faɗa cewa bayan ta yi masa wannan abin bayan ɗanta rasuwar ɗanta kwanaki ne kawai ta biyo baya kuma an kashe shi ne ranar 17 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 77 73 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama ita ce mata ƙarshe da ta rasu ta ƙarshe a wannan lokaci cikin muhajirun maza da almuhajirat mata Allah ya yarda da ita wasu malaman sun faɗa cewa an kashe ta ne bayan ɗanta ta mutu bayan ɗanta afwan ba kashe ta kai ba ta rasu bayan ɗanta kwana 5 wasu ka ce kwana 10 wasu ka ce 20 kace 20 da wani abu akwai wanda suka ce shekara 100 waɗannan maganganun ba shekara 100 ba kwana 100 maganganun suna nan Imam Zahabi ya kawo su a cikin Sirr Alamin Nubala kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo su a cikin Littafin Al-Bidaya wan Nihaya kuma Nana Asma'u ta yi shekaru da yawa tana cikin mata dattawa da suka yi shekaru da yawa kwarai da gaske shekara ta 100 bata taba zubar da hakuri ba hakuri ko dai bai faɗi ba kuma bata taba yin wani abu wai da ake cewa na wai masu tsufa su ta irin magagin tsufa din nan ba ta yi
to malam bari mu je ka tashi mu ka fi mu
kamar yadda bayani ya gabata lalle na nasu Allah ya jarabe ta babban jaraba shine wannan dan kissar da zamu karanta dangane da wato masifar da ta samu wannan dana ta Abdullahi ibn Zubair amma ta yi hakuri kamar yadda Abdullahi dan Umar yazo ya gaya mata yace mata ittaqillah wasbiri ki ji tsoron Allah kuma ki hakuri kenan muna gaya mutane duk wanda ya shiga cikin ibtila'i sai hakuri babu abin da ya fi haƙuri cin nasara duk mutumin da Allah ya taimake shi ne yawan haƙuri ne to kai masa albishir da samun taufiki kai masa albishir da samun dacewa amma haƙuri kuma ya fi komai wahala Abdullahi ibn Zubair ya zama wali ya zama sarki a shekara ta 64 ya zama shugaba ya yi wa mutane aikin hajji amirul mu'minin ne kenan ya cikin ayyukan da ya gina ya sake gina ɗakin Ka'aba ma'ana ya yi renovating ɗakin Ka'aba cikin falalarsa alhamdulillah yana cikin mutane da suka yi aikin Ka'aba hidima ƙwarai da gaske kamar yadda ya tufatar da ɗakin Ka'aba ya mata riga ta alhariri ya canja mata rigar da ta fita da Ibn Zubair malami ne, Abdullahi Ibn Zubair, ina magana kan dan gidan Nana Asma'u kenan wanda Hajjaju ya kashe. Malami ne, abidi ne, ko mutum ne mai kwarjini wanda yana da nutsuwa a tattare da shi, kamar yadda aka ruwaito, wato mutum ne mai yawan yin azumi kuma mai yawan yin sallah, mai yawaita ibada da yawa kwarai da gaske. Dan cikin maganganun da aka ruwaito, yakan iya jera kwanaki ma yana azumi bai yi sahur ba. Jera kwanaki yana yin azumi ko sahur bai yi ba saboda yawan ibadarsa. Wallahi Allah ya girmama shi da wannan. Sun ce kana abidan muhiban wa quran kasiran siyami wa salati, ga tsoron Allah a tattare da shi, ga shi kuma ya iya siyasa kwarai, jihidu siyasa ake ce da shi, ya iya gudanar da mutane, wanda wannan shi ne ake so mutum ya zama mai kyakkyawan mu'amala da mutane, mai girmama mutane, mai sanin mutuncin mutane, kuma mai iya siyasan zama da su, sannan kuma a janibin Allah mutum ya zama ba wasa. To duk wanda ya samu wannan ribar, to zaka ga tun daga ranar mutuwarsa za ka gane babba ne. Akwai mutanen da ba kuɗi ne suka tara ba, ba kuma mulki suka yi ko sarauta ba, amma Allah ya hore musu jama'a saboda suna kula da mu'amala, kyakkyawan mu'amala da mutane, haba-haba da mutane, zaman lafiya da mutane. Wannan yana da tasiri da kyauta da neman alkhairi da tsayawa akan hidindimin mutane. Mutum ya ga idan larurarsa ta tashi za ka tsaya masa, ko da baka ba shi kuɗi ba, amma za ka tsaya masa akan larurarsa, ka tabbatar ya samu biyan bukata. To wani wallahi ya fi ka ba shi miliyan 100. To da wannan ake samun matsayi a wajen mutane, da kuma ainihin wato kyautata mutane zato, ko da za a zo wajen ka a ɓata wani ko a zagi wani, to kai ka faɗi alheri a kansa. Wata rana zancen zai koma wurinsa, ce ai an soke wani ma ranar ma wani kare kai. To sai ka samu soyayya a wajen mutane, sannan kuma ka zama mai farin ciki da alheri in ya samu mutane. Idan alheri ya samu mutane, ka nuna farin ciki. Maƙocinka ne, abokinka ne, ɗan uwanka ne, kar ka zama mai baƙin ciki idan wani ya samu ci gaba. Wanda waɗannan su ne matsaloli da cututtukan da suke damun mu a yau. Sai ka kasa gane waye ɗan uwanka, waye masoyinka na Allah. Ana maka baƙin ciki idan ka samu ci gaba. Ana ma baƙin ciki idan an gana rayuwa cikin ni'ima, cikin haske, baka nuna talaucinka ba. Sai ka ga ana neman ai maka ma sharri ko wani abu makamancin wannan. To Abdullahi ibn Zubair, wannan bawan Allah, Allah ya tara masa waɗannan wato abubuwa masu tarin yawa kwarai da gaske, kuma matsayi ne Allah yake barawa. Kuma muna karanta irin wannan don mu zama muna koyi da shi. Cikin abubuwan mamaki na Ibn Zubair, Ibn Kathir ya kawo cikin Al-Bidaya wannan aya cewa kana Ibn Zubair mi'ata gulamin yatakallam kullu gulamin minhum bi lughatin ghayr lughati al-akhar. Ibn Zubair Allah ba shi yana da yara sun kai mutum 100, amma kowanne yana magana da wani yaren da dan uwansa baya yi. Allah ya ba su ilimi, ya sa su yi karatu. Kuma abun mamaki, kowane yaro daga cikin su, inji Ibn Kathir, wa kana Ibn Zubair yukallimu kulla wahidin minhum bi lughatihi, kowane yaro sai Ibn Zubair ya magana shi, ya san yarurruka kenan, ya san yarurruka. Aka ce mutum ne wanda yake kwata kwata bisa duniya a cikin al'amarin sa kwata kwata. Yace wa kuntu idan nazartu ilayhi fi amri dunyahu qultu hadha rajulun لم يريد الله والدار الآخرة طرفة عين، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يريد الدنيا طرفة عين. تنيدا إذن واتو سبحان الله إذن كدو برا يوسع كان هرك الدنيا تو إتجا قبل سبا لا هرا إتجا قبل سكوي لا هرا إتجا قبل سا. Kuma cikin taimakon Allah, malamai suna ba da labari cewa a lokacin da aka zo aka samu saɓani tsakaninsa da da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yayi ya kokari daidai gurgudu yaya zai iya kautar da fitinar ta kauce to amma dai da abin da Allah ya riga ya kaddara shi ba yanda za a yi gaskiya ana ba da labari cewa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya zo ya tsare Zubair ibn al-Awwam ya tsare shi ya kewaye shi ya hana shi fita sai da ya hada masa mutum kusan 40,000 ya ta sa majaujawa yana ta harbi yana ta jifa yana jifan masallaci mai alfarma mutanen Makka duk a lokacin sun shaida Hajjaj ibn Yusuf yana cewa inna lam na'ti li qitali ahadin siwa ibn Zubair ko ba mu zo Makka don mu yaƙi wani ba in ba Abdullahi ibn Zubair ba Hajjaj ibn Yusuf ya da ibn Zubair ya bashi zabi guda uku yace ko ka fita daga Makka ka tafi duk inda zaka tafi amma ka fita a garin Makka gaba daya ko kuma zan aika ka zan kama ka in aika ka zuwa kasar Sham amma a daure da karfi da sasari da mari in tura ka a mai da kai kasar Sham ko kuma mu buga yaki da kai wannan abuwa ne guda uku da Hajjaj ba shi zabi a matsayin sa na shugaba shi Ibn Zubair a matsayin sa na yana da jama'a a matsayin sa na yana da alaka da Annabi kuma mahaifiyarsa matar yar gidan Sayyidina Abubakar ne amma yau gashi ya fada cikin fitina na fada da Hajjaj ibn Yusuf zabi guda uku ya masa to Ibn Zubair da yake mutum ne mai bin iyaye yana bin iyaye kware bai tsaya ko ina ba sai tafi wajen mahaifiyarsa don ya je ya bata shawara kuma ya gaya mata ga fitinar da ya fada ciki an zo fa za a yaƙe shi har ma Hajjaj ya tafi da mutane mutum 40,000 mayaka da makamai ga baki ɗaya sun shigo Makka sun ce inna lam na'ti li qitali ahadin siwa ibn Zubair mu ba mu zo don mu yaƙi wani ba in ba Abdullahi ibn Zubair ba to ya mahaifiyata kin ji abin da ya gaya min ko dai in fita in bar garin Makka gaba ɗaya in bar masa garin ko kuma in yadda ya kama ni ya ɗaure ni da ƙarfe da sasari ya tura ni ƙasar Sham ko kuma a yi yaƙi shikenan mahaifiyarsa ta ce da shi mai ka masa a kan me ta ce ai kai namiji ne yaƙi za a yi ta ba shi shawara ta ce ka zaɓi na ukun yaƙi za a yi jarumar mata ce ƙwarai da gaske kuma ba ta yadda ta ɗauki ƙasƙanci ba na Asma'u kenan ta sa aka kawo mata likkafani kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa tun yana raye yawa wannan shine dalilin da wasu zaka ga sun tanadi likkafanin su tun suna raye duk da cewa ba wai sunna ce hadisi aka ce ai haka ba amma an samu daidaikun cikin salaf zaka ga wasu ko saboda wani dalili ce kaga mutum ya tanadi likkafanin sa to amma abinda mutane suke nemi da shi al'ada kawai mutum sai ya sayi likkafani a jiye ce na sani wannan baya cikin abin da shari'a ta ce ai da haka ta dan ita wannan tayi Nana Asma'u ta yi masa ne don ta nuna mai jarinta kuma a shirye take ko da ya mutu ya yi shahada ta ɗauko likkafani ta ce ga likkafaninka nan ta sa masa turaren wuta da hayaƙi ya yi hayaƙi ta zaburar da shi ta ce tashi ka je ka fita ka je ka yaƙi wannan azzalimi kar ka ƙyale shi ya fita da wannan niyya ya je suka yi ta buga yaƙi har sai da aka kashe shi ranar talata ranar 17 ga watan Jumadal Ula kenan shekara ta 73 17 ga watan Jumadal Ula Hajjaj ya kashe Abdullahi ibn Zubair an yaki sosai an zubar da jini kwarai da gaske an faɗi yanayin mutuwar ta ba daɗi kwarai da gaske ya yi jarunta amma ya samu shahada shi taron dangi aka yi masa aka yi ta saransa sai da aka kashe shi cikin abin da aka faɗa mara daɗi an gutsure kan inna lillahi wa inna ilaihi Abdullahi ibn Zubair an kashe shi kusa da Hajjun an ce ma a wata riwaya wallahu alam ya yi ƙoƙarin riƙe a wata riwaya aka ce ya riƙe rigar Ka'aba suka fusko shi suka kashe shi Hajjaj ibn Yusuf ya kama gawansa ya soke shi akan saniya a wajen alhajjun ɗin da ake faɗa an ce da aka ciro shi imam muslim ya ruwaito suka binne shi fi maqabirin yahud aka binne shi inda ba makabartar musulmi ba wasu kuma suka ce a inda aka kashe shi nan aka binne shi wannan maganganun duk suna cikin ibnu kasir a cikin albidaya wannan aya subhanallah abun ba shi ne daɗi ƙwarai da gaske insha Allah mun samu dama wani lokaci za mu yi bayani akan wannan abin da nake so in uwa su kula da shi a gurguje kafin mu amsa tambayoyi shine irin yadda ita wannan matar wato Asma binti Abi Bakar da Siddiq Allah ya mata albarka ta haifi ɗa mai arziki ɗa mai albarka wanda masha Allah ya amfana da duniya duniya kuma ta amfana da shi ta sifantu da wasifofi waɗanda ya kamata iyayen mu mata a wannan zamani su kula da shi tarbiya ta tarbiyantar da ɗanka ta yanda zai zo manto in wata larura ta same shi zai zo ya same ka nan gudun a cikin isan nan ka waɗa lokacin da Hajjaj ya gaya mai abin da ya gaya masa ai kaga ya samu wasa amma yanzu magana ta Allah yanzu ya ba sa girmama iyayensu ba sa yin shawara da su an sha faɗa ina maimaitawa wallahi da ajiyar malam za ka ga uwa ta gama wahala a kan yarta budurwa ce ta mata hidima ta zo tana neman saurayi saurayi yana neman ta suna zance uwar wallahi ba ta sani ba ko uban bai shina ba ko ɗanka ya je ya taro wani abu na alkhairi ko wata fitina ta same shi ko wata matsala ta same shi amma wallahi ba zai zo ya nemi shawaranka ba sai dai ka ji larurar ɗanka a bakin abokanansa ko ki ji larurar ƴarki a bakin abokananta jiya wannan wa yake gaya min ya ce an yi wani karatu wata mata ta ce gaskiya alhamdulillah ita ta ƙaru da karatun nan da aka yi saboda ana magana ne akan falala da darajar iyaye da matsayi da kimar iyaye ta ce wallahi da kwata-kwata ba ta sauraron iyaye mahaifiyarta kawai ta fi sauraron ƙawayenta akan mahaifiyarta ba ta ganin maganar mahaifiyarta wata magana ce da za ta ɗauke ta wata awa so muna da wannan mushkila a yau na wato nisa da ake samu tsakanin iyaye da 'ya'yansu musamman kamar yanzu yara 'yan mata kaga suna da iyayensu maza sai ga uba bai damu da yarinyarsa budurwa ya rinka shawara da ita wa yake neman ki wa zaki aura ki kula da kaza zaki ilimi zaki karatu a zaki wane ne ki zama mai ladabi da biyayya ga mijinki ki zama a'a yanzu maza yawanci sun bar wa mata su suke rike harkokin mai harkokin 'ya'yansu mata wanda wannan kuskure ne ai tunanin mace daban ne da na namiji ai hangen nesan daban ne bai kamata mutum ya bar 'ya'yansa mata uwarsu kaɗai take saita su ba dole ka shiga ciki da kai za a yi kuma babu wani dalilin za ka bambanta tsakanin mu'amalar ka dangane da 'ya'yanka maza da kuma 'ya'yanka mata
to dokta ko wani ko yana ganin cewa matar ta sa ta wakilce shi har shi ne tana da kwarewa
shi zai iya ganin haka amma shi ne ai tunani ne wanda yake akwai kuskure a ciki kowannen mu ya san cewa abinda namiji zai tuno ya gani sanin gwagwarmayar rayuwa da gogewa ya fi mace ai a haɗa ra'ayin da tunanin matar da tunanin ai uban amma mutum gaba ɗaya ya saki al'amari daga ma ya miƙa wa mata gaba ɗaya sai su za su yi abin da suka yi da yawa akan samu da na sani da na dama Allah ke yi
amin za ku iya neman mu kai tsaye ga maza
gaskiya ne yana da kyau yayin da mutum yake tare da shi wani yana masa hidima kuma yana biyan sa ba laifi bane a shari'a idan ka san abin da yake yi kana da haƙƙi yana da kyau ka san me yake yi ba dan komai ne saboda ka ci halal to amma at the same time lokaci guda kuma ba a matsanta a shari'a aka ce dole dole sai ya gaya ma mai aikin da yake yi ba yawwa a matsayin sa na musulmi ɗan uwanka to za ka kyautata masa zato wataƙila yana yin wata sana'a ce da baya so a gane yana yi saboda sirrinta ko wani abu makamancin wannan to amma ya danganta ga irin mu'amalarka da shi gaskiya sannan abu na biyu idan akwai tuhuma kana tuhuma gaskiya to ka daina ci gaba da mu'amala shi sai ka gane me yake saboda da ama yuribuka ila ma la yuribuka kana cikin shakka kana cikin rashin gamsuwa da irin yanayin sana'ar da yake yi to gaskiya ba laifi ba ne ka tambaye shi ko ƙarya dai gaya ma dai kai dai ka kubuta kuma kai ma ai baka faɗi aikin da kake masa ba kai ma baka faɗi me kake masa ba so muna fatan dai Allah ya sa halal kake ci Allah ya gane da mu ita wannan mata da muka tattauna a kanta satin da ya wuce wanda ƙanin mijinta yake zuwa yana neman ta
wan mijin ne ma sama yake da mu
ok dan uwan mijin yake zuwa yake neman ta kuma ta ce yayi da'awar zai iya kashe ta idan ta faɗa to ni ina ganin wannan matar tana da matsala
kamar ya
ce yau kuma ta canja mun tunani gaskiya duk bayanin da muka yi mata kenan ba ta dauka ba ba ta aiki da shi ba mun yi bayani mai tsawo cewa yaya zaki zo ki rinka bada mutuncinki kina da mijin aure kina bada mutuncinki wa wani dan uwan mijinki kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba yi akai akai yana cikin yi kuma kin bugo kin yi tambaya kuma an baki ansa an ce ki gaya wa mai gidan ya dauki mataki ki gaya wa waliyanki ki gaya wa iyayenki ki gaya wa ƴan uwanki su dau mataki ba abin da ya isa yi miki wancan satin kin ce ya ce zai kashe ki yau kuma kin zo kin ce mana ya ce zai aure ki wace irin magana ce wannan sannan kuma da kika gaya wa mijinki sai kika ce ya ce ya yafe miki to da ya ce ya yafe miki to ina maganar dan uwansa da yake zuwa yake neman ki wani mataki ya dauka ko dai mijin nan naki shi ma dayus ne an ce dayus mara kishi kuma ke ma din kina goyen bayan mu'amalar da ake tunda yanzu har kin turo mana wai zai aure ki ki tsaya ki nutsu ki san abin da kike faɗa da kika gaya mijinki me yayi yanzu akwai wani mutum musulmi da yake da kishi matarsa ta gaya masa cewa dan uwansa yana zuwa yana saduwa da ita yana lalata da ita kuma har yayi da awan zai kashe ta idan ta faɗa kuma wai bayan ta gama magana wai ya ce wai yafe mata anya matan nan da gaske kike kuwa ko dai kin wata magana ce kike so ki kawo mana ta daban ya yafe miki to bayan ya yafe miki kuma yau kika karo mana kuma kika ce mana ya ce ma aure ki zai shi wancan din to ai in shi kike so kawai kin ji dadin mu'amala ne kawai gwanda ki nemi wancan mijin naki na gaskiya ya sauke miki kawai ki je ki aure wancan din ku je ku ta fama amma wannan tambayar ba ta yi ba daidai bane wannan akwai wasa a cikin al'amarin ai ni so ne in ji kice kun garkame shi kun kame shi ki mana albishi cewa kin garkam an garkamo shi an kamo shi akwai mijin da yake mai kishi ne za a ce wani yana neman matarsa
har yana mata barazana
har yana mata barazana zai kashe ta kuma wai ta ga mai wai ce wai ya yafe mata to kai Allah malam bani wata tambaya kaji
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
muna tare da wa da take so ai idan da lokaci yana hararan mu
to wanda Allah ya zarabe shi da ƴaƴan da ba sa sallah sai dai mu ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to ya zai
yana daga cikin babbar musiba Allah ka kare mu ya rabbana ya Allah Allah ya zarabe ka da tarin ƴaƴa kuma ba sa son sallah kenan Allah ya hada ka da ƴaƴan da ba sa son Allah kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamu iya musu uzuri wata kila yaran tani to lalle uban sai ya tashi tsaye uwar ma sai ta tashi tsaye to kaga wannan ai akwai shedanci a ciki shekara 16 ai kaga girma ya zo musu ai balaga ta zo musu to kaga wannan akwai hadari abinda zai shine ya matsanta musu ke ma uwar da kika bugo waya ki matsanta musu ai shi yaro da kake gani ai yana da bukatunsa da zai zo ya same ka ko dan haka a gaya musu shi sallah idan ba su yi ba a ladabtar da su akan kin yin sallan nan ladabtar wannan hanyoyi ne da dama na zamani ga sunan da yawa ba sai duka ko zagi ba zaka zo da bukatar ka aje kana zaune dan zai kama bukata ce na bukatar kaza sai ka rufe mai wuta kawai ka rike mai wuta ka ce ai ba ni ba kai tunda baka sallah in kana so ka ga kyautata kana so ka ga tallafi na biya maka kudin kaza a maka dinkin sallah a sai maka abun hawa a in kai ka kasuwa a in ma kaza kama sallah ka gaya musu duk mai sallah a cikin ku shine number 1 a waje na cikin yayana duk wanda baya sallah kuma ya tabbatar wallahi alaka ta nesa nesa ne da shi akwai wani babban mutum da ya burge ni yace wallahi ya ga sai yace wallahi duk wanda baya kula da sallah kar ma itin kare ni da bukatarsa yace kuma dan gata a waje na a cikin yayana shine mai zuwa sallar jami'i na kulla alaka ku da limamin unguwa wanda ake yawan ganin sai na sallah to shi zamu kula da shi
Allah ya saka da Allah
Allah ya gane da mu Allah ya ba mu dacewa
iya abin da zamu iya samu amma da dan Ahmad Gajaliya ku